nan Hausa na muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba, 9 ga watan Yuni a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a jihar Taraba da ke arewacin Najeriya, rikicin kabilanci ya barke tsakanin Fulani da Yantibi. Bayan da Fulanin suka zargi Yantiben da sace musu shanu, amma Yantiben sun ce ba haka zancen yake ba. Bayan haka, za ku ji cewa ƙungiyar matasa a Najeriya da ke rajin zaman lafiya a ƙasar ta gudanar da wata zanga-zangar lumana a yau Laraba don nuna ƙin amincewa da yunkurin soke shirin yi wa ƙasa hidima da ake kira NYSC a ƙasar. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jiyar da duniyar ta wani.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Duwatsu da karikice sun rufe gawarwakin mutane da suka mutu a wajen garin Hausen da ke kasar Habasha, waɗanda yaƙi ya ritsa da su a cikin kabarurruka marasa zurfi. Wasu kabarurrukan suna da gawarwaki da yawa, wasu kuma ƴan kaɗan ne. Kimanin mutane 200 aka yi imani cewar an binne su a cikin garin da kewaye bayan fiye da watanni 7 ana yaƙi. A cewar mazauna yankin, akwai kusan kabarurruka 20 ɗauke da gawarwaki da aka tsinta a kan titina bayan gwamza yaƙi daban-daban na baya-bayan nan shi ne wanda ya faru a 'yan makonnin da suka wuce. An gwamza faɗa kusan 5 a garin na Hausen a lokacin faɗa tsakanin dakarun tsaro na Habasha da ƙungiyar fafutukar 'yancin jama'ar Tigray. Sojojin Eritrea ma suna daga cikin ɓangarorin da ke faɗa. A yayin da yashi ke malala a filin da ke bayan gidanta a gefen garin, Litaya Girmai, mai shekaru 50, ta ce ta taimaka wajen birne gawawwaki kuma tana fatan nan ba da daɗewa ba za a kai su wata farfajiya na wata majami'a. Gawawwakin na kwance ne a ƙasa tsawon kwanaki 7-8, inji ta, kuma babu wanda ya taimaka muna ya kai su wata majami'a. Don haka wasu daga cikinmu suka binne su, sun yi tawari sun ruɓe, kuma har sun kai ga sun yi tsutsotsi. A yau 9 ga watan Yuni, mahukuntan Iraki suka saki wani jagoran mayakan sa kai a ƙasar, wanda aka kama tun a watan Mayu da zargin hannu cikin ayyukan ta'addanci, bayan da mahukunta suka kasa samun ƙwararren shaidu da suka tabbatar da zargin a kansa. A wani yunkuri na baya-bayan nan da gwamnati take yi na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci, jami'an tsaro sun kama Kasim Musli a ranar 26 ga watan Mayu, wani shugaban 'yan daba na Iran da ke aiki galibi a lardin Anbar da ke yammacin Iraki, kuma ya fito ne daga birnin Karbala mai tsarki a kudancin ƙasar. Sojoji sun ce tuhumar tana da alaƙa da ta'addanci, amma ba su ba da cikakken bayani ba. Jami'an tsaro sun faɗawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kamen yana da nasaba da harhari kan sojojin Amurka da aka girke a Iraki. Wasu kamfanonin watsa labarai da manazarta sun ce an kama Musli saboda zargi da hannu da kisan masu rajin kare demokuraɗiyya cikin lumana. Firaminista Mustapha Alkadimi ya nuna kansa a bainar jama'a ga masu adawa da ƙungiyoyin sa-kai da jam'iyyun da Iran ke marawa baya, kuma kamun Musli wani babban yunkuri ne na shawo kan ikonsu. Sakin nasa ba tare da gurfanar da shi gaban kuliya ba babban rauni ne ga wannan ƙoƙarin, kuma ɗaya daga cikin ƙoƙarin murƙushe ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ba tare da nasara ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Wani sabon rahoto ya bayyana cewar masu yunkurin ganin an saki Amurkawa da aka yi garkuwa da su a ƙasashen waje suna bayyana damuwar cewar janye sojojin Amurka daga Afghanistan na iya sa ya zama da wahala a dawo da waɗanda ake garkuwa da su a ƙasar. Rahoton shekara-shekara da gidauniyar Legacy Foundation ta James Floyd ya yi nazarin matsayin ƙoƙarin gwamnatin Amurka na ganin an saki waɗanda ake garkuwa da su da kuma waɗanda aka tsare su ba bisa doka ba a ƙasashen waje. Kana rahoton ya nuna gamsuwa da wurare da aka sami sauyi a zaman wani sashe na tsarin sauyi na waɗanda aka yi garkuwa da su na shekarar 2015. To amma ya nuna damuwa da wasu ɓangarorin ci gaba, ciki har da ɗaukar nauyin duba lafiyar ƙwaƙwalwa da taimaka musu da kuɗi ga waɗanda suka dawo daga bauta. Prime Minister Boris Johnson na Burtaniya yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin mazanjiya da ƙawayensu a kafofin yaɗa labarai don tabbatar da aiwatar da jadawali da ya shata wanda zai kai ga sassauta dukkan takunkumi na annobar a Ingila a ranar 21 ga watan Yuli a Ingilar. Amma ɓarkewar cututtukan corona ya haifar da mummunar damuwa daga masu ba da shawara ga masana kimiyya na gwamnati waɗanda ke son jinkiri ga sassauta dokoki na kulle na ƙarshe don tantance sabbin bayanai da kuma tabbatar da nau'in cutar da aka fara gano ta a ƙasar Indiya ba ta bijirewa rigakafi. Ministoci sun yi ta yin tsokaci na kwanaki na jinkiri a cikin abin da aka keɓe a matsayin matakin buɗewa na ƙarshe, kuma jami'an gwamnati sun ce suna cikin ƙoƙari tsakanin yi wa mutane allurar rigakafin don gujewa kamuwa da nau'in 'yar Indiya wanda hukumar lafiya ta duniya ta sake mata suna zuwa Delta a yanzu. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce jihar Kayar da ke gabashin Myanmar na gab da faɗawa cikin wani bala'i a yayin da dubun-dubatan mutane ke fuskantar yunwa bayan tserewa daga gidajensu don gujewa faɗawa tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawayen ƙabilanci. Tom Andrew, mai ba da rahoto na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yancin bil'adama a Myanmar, ya ba da wata sanarwa a yau Laraba cewar an tilastawa sama da mutane 100,000 a jihar Kayan da ke kan iyaka da Thailand barin gidajensu da ƙauyukansu don gujewa samaman bama-bamai da bindigogin artillery da jami'an tsaro suke yi, tare da tilastawa da yawansu shiga dazuzzuka da ke kusa ba tare da abinci ba, ba ruwa ko wurin kwana. Andrew ya ce ya samu rahoto da ke nuna cewar sojojin gwamnatin kama karya sun kafa shingaye a jihar Kaya don hana kai agajin jin kai ga 'yan gudun hijira, har ma da kai ga sanya nakiyoyi akan hanyoyin jama'a. Ya yi gargaɗin cewar za a iya samun yawan mace-macen mutane daga yunwa da kusantar cututtuka a cikin jihar ta Kayan muddin ba a ɗauki matakan gaggawa ba. Ya yi kira da ƙasashe da ke makwabtaka da su yi duk abin da za su yi don tallafawa wajen isar da taimako kan iyaka zuwa cikin Myanmar.
Aliyu Harange da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Rikicin kabilanci ya tashi tsakanin Fulani da NTB a jihar Taraba, inda Fulani ke zargin NTB da sace musu shanu sama da 900. Su kuma kabilar Tiban sun ce wannan zargi bai da tushe. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Lamarin rikicin kabilancin ya sake barkewa ne tsakanin kabilun guda biyu, kabilar Fulani da kuma kabilar Tibi, inda kabilar Fulani suke zargin cewa kabilar Tibi sun sace musu shanu sama da 900, wadda waɗannan shanun kuwa suka yi batan dabo har zuwa wannan lokaci shiru kake ji, kamar da yadda suka shaida min Philip Boshon, wanda ke zama sakataren kungiyar Tibabe na jihar Taraba, cewa yayi
a gaskiya wannan mutanen Tibin Taraba ba mu sani da wannan, wanda mutanen nan mun san ba mu da masara, mun san kuma da ke na ta can bai da Fulani ba yau ya fara ba, amma bai taba shafe mu ba. So mu da mai mamaki muna ga kamar akwai wanda suna dan hannu wanda kuma wata su mutane da ba su son zaman matara ba, muna ga hannu suna ta cikin nishiyata wannan ba za shi gane ba ka ba inda direction TV da Fulani ta bayyana ne ai da ba yau ne zai shiga taraba ba, da jima wanda zai shiga taraba mun saba zaman da Fulani ba mu da masara, muna ga kamar akwai abun da yana ta kasa da yana so jamu da mu da Fulani. So muna ma mutane mu ga magana kara su doka makamin su in fada da Fulani ga inda za mu sasanta abubuwa tunda mun sama ta bana tare ba wani matsala. So muna kira ma gwamnati kuma ta yi kokari ta sa hannu a cikin to tunda wanda ya fara har yau ba mun je magana gwamnati ba.
Ambassador Hassan G. Kardo wanda ke zama Bahulatani a wannan yankin kuma makiyayi ya tattara lamarin ne ya dangana wa gwamnati akan cewar gwamnati ita ce ta yi saka-saka da rayuwarsu.
Idan kuka duba abinda ya sa a kulli yaumin idan muka yi magana a ce muna zargi, amma tambayan da muke shi ne wai wa yake da haƙƙin tsaro a jiha? Gwamna kowa ya sani a kundin tsarin Najeriya gwamna ne yake da haƙƙin tsaro a jiha, amma kaga irin abin da ya faru ko abin da yake faruwa kusan ya shafi kowa da kowa, amma gwamnati bata ce ufa ba. Kuma in ba ku manta ba, a lokacin da aka sami yamutsi ake samun matsaloli tsakanin kabilar Tibi da Jukunawa a yankin Wukari, akwai lokacin da gwamnan jihar Benue ya nemi shi gwamnan jihar Taraba a zo a zauna saboda a samu yadda za a yi a sasata wannan da kunne na naji shi gwamnan jihar Taraba ya ce matsalan nan bata fi ƙarfinsa ba, baya so wani ya sa masa baki.
To ko kamo yanzu rayuka nawa aka rasa a cikin wannan hatsaniyar? DSP David Misa da ke zama kakagin rundunar 'yan sandan jihar Taraba shi kuwa ce mana ya yi.
Tun daga farko rikicin nan zuwa waraka mun tabbatar mutum sun kai 15 da suka rufe rayukansu a cikin waɗannan ɓangare guda biyu ta gefen su Fulani da kuma su TV. To kaga waɗanda mun gani mun shaida mun da hotonsu, dan kuma akwai fiye da haka to bayanai ba su iso wurinmu ko kuma ba mu tabbatar da haka ba.
To ko menene matsayar gwamnati a cikin wannan lamari duba da cewa kabilun guda biyu kowane ɓangare suna zargin gwamnati da yin saka-saka da rayuwar al'umman wannan jihar? Honorable Dan Juma Adamu da ke zama kwamishinan yada labarai na jihar Taraba shi kuwa cewa yi gwamnati tana iya nata kokari domin ganin ta sha kan wannan matsalar.
Kowa ya sani wanda aka yi tsakanin Tibaye da Fulani da sauran kabilu, ai gwamnati ta kafa hukuma kuma ta karbi report kuma ana gudanar gundarar da abubuwan da shawarin da duwan baya ciki, ana zaton za a yi zaman lafiya kenan sai ga wannan yanzu. Kaga wutar sai a kashe nan sai kuma ta sha wani wuri.
To sai mu ce Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya kawo sauki da kuma mafita wa al'umman jihar Taraban. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
To madalla a gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Majalisar matasa a Najeriya da ke rajin zaman lafiya a ƙasar ta gudanar da wata zanga-zangar lumana a yau Laraba don nuna ƙin amincewa da yunkurin kafa dokar da za ta soke shirin yi wa ƙasa hidima da ake kira NYSC a takaici a ƙasar. A yanzu haka dai ƙudurin dokar ya wuce mataki na farko a zauren majalisar wakilan ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Yanda matasa suka yi tattaki zuwa majalisar wakilan tarayya kenan, sun kuma bayyana rashin goyon bayan su ga ƙudurin Honorable Awaji Inobek Abiete da ke wakilta yankin Opobo Nkoro ta jihar Rivers ya gabatar na neman soke shirin bautar ƙasa da matasa ke yi bayan kammala karatun gaba da secondary wato NYSC, inda ya dora dalilin sa bisa matsalolin rashin tsaro da suka addabi Najeriya. Sai dai a cewar Comrade Kabir Nasiru, sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta kasar NLC, soke shirin zai iya haifar da mummunan illa ga rabuwar kasar.
Mun ga wa majalisa soke wannan abu ba karon mummunan wato illa bane na maganan raba kan kasar nan, wanda muna cikin wato lokaci da shi mai girma shugaban kasa inda ya nemi ko kuma yake kokarin neman cewa a kasar nan a hade a samu wato dunkulaliya kasa wato daya. A magana ta gaskiya shine in za ka yi maganan tsaro sai ka fito ka yi maganan tsaro, in kuma za ka yi maganan hidima wa kasa sai ka yi magana ne hidima wa kasa. A maganan cewa an an soke wannan shiri akwai ana kashe mutane da shauran su, ai tun a samu wannan kafato ta NYSC ana kashe mutane. A maganan shine a gaya wa gwamnati ta tashi tsaye a yi yunkurin wato a tsaye da duk wayannan kashe-kashe, ko da yau an hana hidiman kasar nan, in ba a yi maganan cewa a daina tsaro a yi kokari a gyara maganan tsaro ba, za a ci gaba ne da kashe al'umma. Ai ba so yin hidiman kasa ake kashe ba kadai, ana kashe kowa. Amma me yasa muke ta wannan fafutuka? Wayannan wato mutane ni yau da ka gama wato university in ka tafi wannan guri akwai wani horo da ake baka na musamman.
Imrana Haruna matashi ne wanda ya taba yi wa kasar hidima ta hanyar shirin NYS ya bayyana alfanun shirin.
Magana NYS abu ne wanda yake hada ɗan Najeriya guri daya da dama kowa ya sani san irin gagarumin haɗin kan da take hada mu ɗan Najeriya wata rana daga mu daga nan arewa akan kai mu kudu mu je mu dan yi sabbi wani lokaci to wannan abu yana hada zumunci tsakanin mu a inda wannan neman goyen baya da ake na Najeriya ta hade guri guda to wannan makafa ne wanda yake hada ɗan Najeriya sosai a hukumance a koto ne hanya ma kuwa sosai.
Wani jami'i na tsaro a majalisar wakilai ta kasar wanda ya amshi wasikar ta majalisar matasar Hekomrod Sani Abdullahi Zakari ya yi alkawarin isar da sakon su.
Ni dan sako ne aiki na gadi nene mai gadin majalisa sun zo sun kawo korafi sun bayar a rubuce na karba zan kai wanda kuma aka rubuta wa din za su yi abin da ya dace in Allah ya yarda kowa zai ji dadin abin da ake ciki.
Abin jira a gani shine matakin da za a dauka kan wannan batu na soke shirin batun kasa ta NYSC wanda aka kikkiro shi tun a shekarar 1973 bayan yakin basasa dan dinki baraka tsakanin kabilu da addinai da kuma samar da dunkulalliyar kasa. Shamsiya Hamza Ibrahim, Riyar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Shan taba sigari wata tabi'a ce da mutane da yawa suka dauka tun shekaru aru-aru da sun ka gabata. Wani binciken masana kiwon lafiya ya nuna cewa zukar taba sigari ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 146,000 a kasashen Afirka. To ko me jama'a za su ce a game da shan taba sigari?
Ni Abdullahi sunana. Abdullahi gole wanda kowa sani.
Kana shan taba sigari?
Sosai.
Me yasa kake shan taba sigari?
Kawai ni ina sha kawai in wani faci ne ya zo min da na shata zan sauka.
A ganin cewa taba tana kore bacin rai.
Tana korewa sosai.
Ka san illar shan taba?
Na sani.
Menene illar ta?
Tana cutawa sosai.
Amma cutawa gami?
Sosai ma ko muke sha.
To ba ka ganin cewa tana iya kai ka wani wurin da ba za ka ji daɗi ba?
Tana iyawa.
To kuma kana ci gaba da shan ta?
Muna da niyyar barin ta.
Wanne lokaci ne kake da niyyar bari?
Ni ko yanzu kin lokaci nake.
Za ka bari yau?
Yau din ma ina iya barin ta yau.
To ka sha taba yau?
Na sha.
Gobe za ka sha?
Gobe ba zan sha ba.
Shikenan ka bar ta.
Allah su yarda. Zan bar ta. Yardan Allah.
Sunana Husaini China.
Allah ya sana ka taba shan taba sigari?
A'a. Ban taba shan taba.
Me yasa baka taba shan taba ba?
Ba na so ne ma lai.
Ba ka ganin mutane na sha kai ba ka ganin shawo shan taba sigari?
Ko min ra'ayi ne fa bai so waje na ba. Ra'ayin nan bai so waje na ba.
Dan baka bukatar taba sigari?
A ni ba na sam.
Kun baka taba tunanin ka sha taba ba?
Goro ma ba ni. Ko goro ba ni ce.
Sunana Abubakar Jokolo, ɗakin gari.
Ka taba shan taba sigari?
Ban taba shan taba sigari ba.
To buke fa.
Ko buke sai dai goro.
To me yasa baka taba shan taba ba?
Saboda tana da illa ga rayuwata.
Yanzu kai ka san illar taba sigari?
Na sani, tana kashe mutum ba tare da makwana ne sun kare ba.
Wani irin ciwo ne yake kama mai shan taba sigari?
Tana cin sufe da anta, don suka rubewa, idan suka rube dole kaga mutum yaje asibiti, babu madogara zai tafi lahira.
To kai ba likita bane yaya ka sani?
Ina tare da likitoci suna ba mu labari.
Baka taba yin tunanin ka sha taba sigari ba?
Ban taba tunani ma insha ba, kuma ba ni shawa, kuma duk mai sha ina ba shawara ya bari.
Sunana Usman Alheri. Rukuji. Usman Alheri, kana shan taba sigari?
A'a, ban shan taba.
Baka taba shan taba ba?
Ban taba ba da nake.
Ko da buke ne ko kuma irin wagar da yare ke yi ta wasa?
Ko shi ban taba sha bane.
Kana da niyyar shan taba sigari yanzu?
A'a, na shan taba ma abin da nake fata Allah ya shirye shi.
Ko kana da labarin wata illa gare ta ne?
Gaskiya ina jin mutane na cewa haka. Amma ni ban tabbata ba tunda ban sha.
Kaman me ka ji suna cewa?
To sun ce yana dai huhu da sauran su.
Shi yasa baka sha?
Eh,
baka san huhun ka ya dai?
A'a, ban so. Na yi so ko wani lokaci in ga huhu na cikin haske, a ce kuma an sami cikin koshin lafiya. Ko wani lokaci.
Sunana Ibrahim. Ni bunu nake karamar hukumar Ijaw.
Ka taba shan taba sigari?
Ban taba shawa.
Me yasa?
Gaskiya saboda babu kyau.
Irin sha'a da ake kamo buke da sauransu ka taba yi?
Ko guda ban taba yi ba.
Me yasa baka dan dandanawa ka jira?
Ko da na san bai da kyau.
Menene illar shan taba ko buke
ko banza yana zubar maka da mutunci?
Ga wa?
Ga jama'a.
Idan ka ga wani na shan taba sigari ka taba sha'awa wannan?
A'a, ni ban taba sha'awa wallahi. Ko mai ma shan taba mace a yanzu na da shi.
Ga yare da yawa yanzu suna tambele suna shan taba sigari suna shan buke. Cikin yaranka akwai wanda ke irin wadannan sha'a? shayi
gaskiya da sauki gaskiya
babu kenan
kiya ni dai babu shi
to kana yi musu hudu ba ne a game da illar shan taba sigari
to ai ba hudu ba bane abun da ai daga Allah ne in Allah riga kare maka yaranka ai babu wani abu kuma da zai same su ya kawo wannan na bashi daga Allah ne gaskiya
ko kana da shawara ga masu shan taba sigari
to gaskiya babu ke kuma dume sha ban hata a ce ya daure kan haka nan ina ba shi shawara ya bari gaskiya
tunana kare alebuka
ka san launi ko kalolin taba sigari
gaskiya na san kalolin su na san launin su
da wace irin taba sigari da wace iri ka sani
to tare tun daga trere na farko wanda yake cha mai filter ka dawo kan rosu mas ka dawo kan benzin malboro yanzu ya bace shi malboro ire ire yanzu tunda san su amma ni ban taba shan su
to ko akwai taba da ka taba sha
ba a ni ban sha ba ban sha su
ba kamata ba shan sa ba
ina san su da amma ban san su ba
to ya ka san da kalolin taba sigari
to na san yanayin kalolin tun muna makaranta ina gani yara suna sha da sauran su sannan kuma mun shiga gari muna gani mutane hada da tijima suna sha
ka taba yin sha'awar ka sha taba sigari
eh to akwai ka kawo ne inda bana so amma bari gama lokacin da na gama secondary school that is 1994 a lokacin muna murna wasu students suna yaki riga me da sun zace kai ni ma yau ban taba shan taba na bari kunna sai na sai basic guda daya na kunna na sha na tattari da zace kai daga yau shike na rabar shi kuma
kuma dole na ma kuma shan taba sigari
kake sha wallahi
har yanzu
ga
shi ka tsufa yanzu
wallahi tallahi har yanzu
idan ka tuna cewa da ka taba shan taba sigari ya
hake har yanzu nake na mana san na sana wannan abu yana ban dariya wallahi wai me ne ya sa ni wani wannan abu wallahi
bayan wannan karo din da ka sha taba sigari baka taba koma shan taba sigari ba
taba sha ba wallahi
har yanzu
wallahi
Ibrahim Muhammad
Ryan kana shan taba sigari
ina shan taba sigari
ka dade kana shan taba sigari
gaskiya ko ramin shekara zai shekara 14 haka ina sha
idan ka sha taba sigari me hake ji
gaskiya game da aikin da nake yi shi yasa nake shan wani abu ban nake sha
wani irin aiki
saboda aikin dabbobi nake yi saboda in ba wani hada da irin wani abu ban bane ba babu yadda zan tikara dabba ko ba gaskiya ba
to taba sigari idan ka sha ta kana jin dadi ne
gaskiya in na sha ta in je zan tikare irin game da aikin na da nake yi ne to gaskiya ba na shakkan ko da wani abu zai biyo baya in ba Allah ya kare ba
ko ka sani cewa taba sigari tana da illa ga lafiyar bil adama
tabbas na sani tunda nayi maka ganta na ka ganta kuma na gani
kun baka bar sha ba
mu gaskiya ban bar sha ba
me yasa
abin sa ban bar sha ba saboda gaskiya na taba gwada sha lokacin da na taba tafiya wani tafiyan da nayi Niger nayi je ne sati biyu a Niger sai nayi sati kwana uku ban sha ta ba to wanda naje ziyara waje shi ke nuna mutu a wani bayan da na saka da aka yi yanzu ba ita tabbas yi haka ne me biki ba wai da kai gaskiya ranar juma'a in ya je kasuwa zai to mun da shi sai ji abin sa rike shan ta kenan
lokacin da kana karamin yaro ka taba shan irin taban nan da ake kira buki
gaskiya ban taba sha ba
to ta ina ka fara shan taba sigari
gaskiya a kan lokacin aspe da fara shan sigari
Umar suna na
kai Umar kai ma kana shan taba sigari
ina san sigara amma ba da yawa haka nan ba amma duran da na sha to lokaci sai in ji jiki na ya mutu lokaci sai in bar sai in ji kaina na ciwo sai in batta amma lokacin in sanyi yayi sai in ji kuma kudin ta ya dawo mun kuma ban sha ta ba ban jin dadi
kamar aini kana zukar kare nawa
ni bon lokaci kamar aini ina shan na dari kuma in zafi yayi kuma ba na sha sai yammaci ya dawo
wace irin taba haka sha
ni dancer nake za duk cikin sigari
to idan baka sha taba sigari ba gayi ni wannan yinin yaya kake jin rayuwarka
ban jin ina jin dadi kamar wanda nake wanda na saba amma in na jashi sai kuma in ji duk abubuwan kuma sai na ji nawa na ji dadi
kana da labarin cewa taba sigari tana da illa ga lafiyar mutum
ne tabba ina da labari ni ma ina ganin tana muhagaran tun da lokaci wani lokaci in na sha ta sai in ji jiki na ya mutu
zaka bar taba sigari
to zan bari in na samu taimako gida Allah
ni sunana Ibrahim baban gida ina shan taba sigari
tun wani lokaci kake shan taba sigari
94
a 1994 kenan
eh
zuwa yanzu
eh
to ka ji a jikinka
to gaskiya ina jin jiki na ba abun kwarai bace to amma da Allah zai kawo min jaraba an bari ba har yanzu ban batta ba gaskiya ina sha
idan ka kwatanta lokacin da baka shan taba sigari da yanzu da kake shan taba sigari wani lokaci ka fi jin garau a jikinka
na fi jin garau a tam din da ban shan ta ko kyau na fi a lokacin da bana shan ta yanzu din na dafi yayi
kana ganin bai kamata ka bar taba sigari ba halin yanzu
ya kamata ina cikin niyyar bari
menene matsayin addinin musulunci da na krista a game da shan taba sigari
Musa Muhammad Talluri limamin juma'a na Akinyele Ibadan kara a addinin musulunci taba sigari haramun ce saboda Allah ta'ala madaukakin sarki yace wala tubazir tabsira kar ku yi barna barna inna mubazirina kaga su mabarnata kanu ikhwana shayatin sun zamanto abokan yan kuwan shedan wa kana shedanu shi shedan kuma ya kasance ne rabi kafura ga ubangiji sai mai kafircewa ne
sunana Reverend
Philip Mayango.
Rabra, menene addinin Kirista yace a game da shan taba sigari? Haramun ne ko ba haramun ba?
Sigari gaskiya haramun ne.
Addinin Kirista ya hana a sha taba sigari?
Da cewa ba ya da kyau. Kana kawo sunanin sosai a cikin rayuwa na ada.
Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ministan matasa da wasannin motsa jiki Mustapha Yusuf ya baiwa dan wasan Chelsea Callum Hudson-Odoi tabbaci na goyin bayan dan wasan wurin samar da cibiyan wasannin motsa jiki cikin kasar ta Afirka ta Yamma. Dan wasan mai shekaru 20 ya iso cikin kasar Hutu kuma ya kai wa ministan ziyara ofishinsa ranar Talata. Ministan ya yi wa Hudson-Odoi marhabin tare da shugaban hukumar kwallon ta Ghana Keti Krako da mataimakinsa Marco Addo bayan ya kai wa shugaban kasa Nana Akufo-Addo irin wannan ziyara ranar Litini. Ya dai nuna farin cikin dawowa gida Ghana kuma zai rama wa kasar abin da ta yi masa. Dan wasan tsakiyar House of Oak Emmanuel Netti ya bada shawara ga hukumar kwallon kafar kasar Ghana JFA cewar in zai yi a yi wasannin ligin duk da suka saura a lokaci daya a karkare kakan bana da shi. Netti ya zura kwallo a raga a karawa tsakanin House of Oak da Great Olympics wasan da aka yi kundin doki ɗaya da ɗaya a makon wasa na 28. Tsohon dan wasan na Inter Allies ya bayyana cewar takarar wadda zai ci kambin ligin din na bana ya ƙara ƙarfi. Don kiyayewa kuwa ya kamata hukumar ta bari a yi duk wasannin lokaci ɗaya domin tabbatar da gaskiya da adalci. Kungiyar kuma sai a santi kwata-kwata ta fito ƙarara tana mai baiwa mai tsaron gidan Tarazaka Balora goyin baya dangane da kyautar gol din da ya baiwa Morocco a nasarar ta kan Black Stars din Ghana da ci daya mai ban haushi a Fast Sportive Stadium da ke Rabat. Black Stars sun yi wasa mai kyau da Atlas Lions amma sun kasha kashi da ci daya daga kuskuren mai tsaron gidan na Kotoko. Atlas Lions din Morocco sun dau wannan damar na kuskuren mai tsaron gidan a mintuna na 68 sun ka jefa kwallo daya ta kafar Jawad Elyamik. Hakan ya sa masu sha'awar kwallon kafar sun kai wa Abalora cha suna suka da caccaka saboda wannan kuskure abin da ya kai wasu ga kiran lallai sai ya ja baya ya baya da wuri. Mai koyar da Black Stars din kasar Ghana wasa ko Charles Kuno na bukatan 'yan wasansa su gyara kurensu na shan kashi a hannun Morocco ta doki Ivory Coast a ranar Asabar a Cape Coast Stadium. A ranar Talata ne Atlas Lions din Morocco ta lallasa Black Stars da ci ɗaya da nema a wasan farko na wasannin sada zumunci guda biyu da za su yi cikin watan nan. Za a iya cewa wasa ne da ya yi kankan kamar 'yan badon kuskure da mai tsaron gida Razak Abalora yayi ba bayan an dawo kotun rabin lokaci. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanul Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Duwatsu da karikici sun rufe gawawwakin mutane da suka mutu a wajen garin Hausen da ke kasar Habasha waɗanda yaƙi ya ritsa da su a cikin kaburbura marasa zurfi. A yau tara ga watan Yuni, mahukuntan Iraki suka saki wani jagoran mayakan sa kai a kasar wanda aka kama tun a watan Mayu da zargin hannu cikin ayyukan ta'addanci bayan mahukunta sun kasa samun kwararan shaidu da suka tabbatar da zargin a kansa. Haka zalika an ji cewar wani sabon rahoto ya bayyana cewar masu yunkurin ganin an saki Amurkawa da aka yi garkuwa da su a kasashen waje sun bayyana damuwar cewar janye sojojin Amurka daga Afghanistan na iya sa ya zama da wahala a dawo da waɗanda ake garkuwa da su a ƙasar.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin. da Joy Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.